الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وللفراسة سببان أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فتنته والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه أما لك شواء واتو أقوي وسو هنيوي بدابيو نا حساشي واندا مؤسسة ميسو أكا سامو أبند أكا هراروش فو أكا حساشين في يزما هكري نفرقو إكي شواء شي هنكل واندا إكي حساشين يزما مثلني واندا إكي ما يتكتن هنكلي abun nufi ya zama zuciyar shi tsarkakacciya ce haka nan ta zama zuciyar kuma wacce take mai kaifi ce ta yanda ba ta hararo abubuwa waɗanda suke wato munana ko ba ta ta'amuli da abubuwa marasa kyau da kuma wato lurarsa ya zama mutum ne mai kyakkyawan lura na biyu a samu alamomi a kan shi wanda ake hasashe a kansa to mala yace idan aka samu waɗannan dalilan guda biyu sun hadu to yana wahala a ce abinda aka yi hasashen shi ya kuskure idan kuma ba a samu waɗannan sharuɗan sun cika ba ko wannan dalilan sun samu ba to lallai ba a tabbatar da hasashen da aka yi idan kuma bangare ɗaya ya rinjayi bangare ɗaya to sai ya zama hasashen da za a yi ya zama ba mai ƙarfi ba sosai to shine mala ya fara ba mu misalai yace wa kana iyasu ibnu muawiya min a'zamin nas firasata yace iyasu ibnu muawiya wani ne tabi'i wanda yayi alƙalanci zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yana ɗaya daga cikin mutanen da ake misali da su wajen kaifin hasashe walahul waqa'ul mashhura yana da wato abubuwa da yawa da suka auku a lokacin sa wanda suke nuna kaifin hasashensa da kuma kaifin tunaninsa kamar alal misali wani lokaci da aka yi sabani a wajensa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo cikin littafinsa At-Turuqul Hukmiyya cewa wani mutum ne zai yi tafiya aikin haji irin wancan lokaci tafiya ce da babu tabbaci cewa in mutum ya je zai dawo tunda da kafa ake tafiya kuma akan kwashe watanni ana tafiya to lokacin da zai yi tafiya sai ya nemi wani amini shi sai ya bashi ajiyar kudinsa kudi ne yawan gaske to sai ya ce mishi ya karba amanar amma ya zo ya je zai nuna masa inda ya ajiye amanar sai da suka yi nisa a cikin daji sai ya je daidai wata itaciya sai ya tona sai ya binne ya ce to ko da ka dawo daga aikin haji bana nan to kudinka a nan wajen yake to haka nan mutumin ya yi tafiya ya gama aikin hajjinsa ya dawo bayan watanni masu yawa ko da ya dawo ya samu wannan wanda ya tambaye shi amana sai ya ce shi bai ma taɓa sanin sun haɗu ba ana hali na ɗan adam ya juya ya yi sama ya yi ƙasa ya ce wallahi shi bai bashi wata amana shi bai bashi ajiya to da ya kasa haƙura sai ya kai ƙara wajen shi Iyas ibn al-Qali ne Iyas ibn Muawiya da ya kai ƙarar shi sai ya ce mai kake ƙara ya gaya masa ga shiga abin da ya faru ya gaya masa har inda suka je da inda bishiyar nan take inda ya ɓoye wato abin nan ɗin nasa sai ya tambayi wannan wanda aka ba shi ajiyar kuɗi shi kuma sai ya ce gaskiya shi bai san ma wannan yanzu yake jin wannan magana sai shi Iyas ibn Muawiya matsayin shi na alƙali sai ya ce ma wanda ya kawo ƙarar to tunda baka da wata shaida shi wannan sai dai ya yi rantsuwa in ya yi rantsuwa kuma shi kenan haƙƙinka ya faɗi amma bari na baka shawara shi ne yanzu kai tunda ka ce a wajen wata bishiya ne a bayan gari ka je ka bincika ko za ka iya gane wannan bishiyar kafin nan shi yana nan har ka je ka dawo ya bar shi a wajen shi. Da mu wancan din ya fita, yana fita yayi nisa ya dau lokaci, to iya yana ta lura da wannan mutumin, yana ta kallon shi a kaikaice haka, sai ya dauke kai can da ya bari ya ga cewa hankalin shi ya tafi wani waje, sai ya ce kana gani ya kai bishiyar nan, sai ya ce bai kai ba, ya ce to fito mishi da kuɗi. Wani ya tabbatar cewa ya karɓi kuɗi, ya ce fito mishi da kuɗin sa, ya ce aje a kira wancan, kuma ya je fito da shi. Kaga wannan kaifin hasashe ne. Wannan shine malai yake cewa shi Iyad ibn Muawiya yana da irin waɗannan abubuwan da yawa da ba za su girbo ba wajen shi, yaka ana so musamman wanda ya shiga harka ta alƙalanci sai ya zama mai firasa, mai lura da mutane, da idan wani yana iya zuwa ya danna haƙin wani a gaban alƙali da gaɗin bakinsa, don haka da ya fake shi ya san cewa hankalin shi baya wajen, kwata-kwata ya tambaye shi ya ce to kana gani ya kai wajen bishiyar nan, sai ce bai kai ba, ya ce to fito mishi da kuɗin sa, lallai kai ka riƙe masa kuɗin sa. To kaga wannan firasa ce, ya lura cewa lallai mutumin nan bai da gaskiya, to amma baya so ya fito ya ce bai da gaskiya, to haka ya fito da kuɗin wannan mutumin ya bashi. To shi kaga yana da firasa mai ƙarfi, kaga shi hankalinsa cikakke ne, kuma ya ga alamu a kan wannan mutumin cewa yana da alamar rashin gaskiya, yana da alamar rashin gaskiya. Ya ce wa kazalika Shafi'i rahimahullah, haka nan Imam Shafi'i Allah ya masa rahama, ana buga misali da shi wajen irin wannan wato firasa da hasashe mai ƙarfi. Wakila aka ce inna lahu fiha ta'alif, yana ma da littattafai da ya rubuta akan haka. To sai shi Ibn al-Qayyim yake cewa walaqad shahadtu min firasati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah umuran ajiba, yace ni da kaina karantaina naga wasu wato lokuta da shi Ibn Taymiyyah malamin sa, ma'ana wasu abubuwa na irin wannan hasashe na ban mamaki da na gani daga wajensa. Yace wa malan ushahidhu minha a'zam wa a'zam, abinda kuma ban sani ba ma yafi yawa akan abinda na sani daga wajensa. Yace wa waqa'i'u firasati tastadi'i safran dakhma, inda zan tattara irin wannan abin na Ibn Taymiyyah, to lallai da na rubuta littafi babba a kai. To shine fara bada misalai na firasar da yake cewa akhbara ashabahu bi dukhuli tattar hisfun wa tis'ina wa tuttumi'a, cewa Ibn Taymiyyah ya taba bada labarin wasu makiya da za su shigo ƙasar musulunci, su ne tattar, wasu kafirai da suka fito daga yankin Mongolia suka zo samame ƙasar musulunci, ce tun kafin zuwansu shekara ta 699 kafin su shigo kenan da wasu shekaru, yake cewa Ibn Taymiyyah ya bada labarin abin da zai faru, ya ce akwai wasu makiya da za su shigo ƙasar nan, kuma za su yi daga-daga da rundunar musulmi, kuma abin da ya faru kenan. Ya ce kuma Dimashq garinsu kenan, shi Ibn Taymiyyah a cikin Dimashq ya tashi nan Siriya, ya ce ba zai yiwu su zo su yi ɓarna a cikin shekara kuma su kama mutane a shekara ba, sai dai su dinga shigowa suna fita, kuma haka ya faru. Ya ce wa anna ki kalaba al-juyush wa hiddatihi fil amwat, cewa mafi yawancin abin da za su dinga ɓarnatawa shi ne dukiya. Wa hadha qabla an yahimma tataru bil haraka, Ibn Taymiyyah yake cewa wannan Ibn Taymiyyah ya faɗi labarin nan ne tun kafin waɗannan mutanen su fara mamotsin kawo hari ga zan mutum, kuma haka yanda ya bada labari abin da ya faru suka zo. Yace thumma akhbara an-nasa wal umara'a sanata 270, shekara ta 702, kuma ya sake bada labari lokacin da waɗannan mutanen suka taso suka nufi ƙasar Sham, cewa za a ci galaba a kansu. Wa anna zafra wa nasra lil muslimina, kuma lallai nasara tana gefen musulmi. Wa aqsama ala zalika akthara min 70 yamina, sai da ya rantsuwa ta fi so 70 akan cewa musulmi za su ci nasara akan tattar. Har wasu suke kokwanto suke ce mata ka ce insha Allah, ya ce insha Allahu zan faɗa, amma ta tabbatarwa ba ta rataya ba. Ita insha Allahu kashi biyu ce, akwai at-tahqiq akwai at-ta'liq. At-ta'liq shine karata ya insha Allahu ta yiwu ba za ta yiwu ba, akwai at-tahqiq ta insha Allahu ta tabbace, yace ni ina tabbatarwa ba wai kokwanto nake yi ba, domin kuwa yake cewa naji yana faɗa da suka matsa masa cewa ya yake rantsuwa kuma ba zai rafiya da nufin Allah ba, yace kada ku yawaita mun domin Allah ya riga ya rubuta a wajensa cewa wannan karan za a ci galaba a kansu kuma nasara ta musulmai ce. Yake cewa har sai da wasu daga cikin shugabanni da jagorori aka dantsana musu ma'ana alewa a baki ta cewa musulmi za su ci nasara kafin suka fita suka je yakin da wannan tattara ɗin kuma aka ci nasara a kansu. Da haka ya ce wa kanat firasatuhu juz'iyya fi khilali hataini alwaji'ataini mithla almatar, ya ce irin hasashen da ya yi tsakanin waɗannan abubuwan da suka faru guda biyu kamar ruwan sama ne, ma'ana abubuwa sun yi ta faruwa da yake ba da labari. Walamma quliba ila diyari misriya, Ibn Taymiyya ya samu jaraba da yawa a rayuwa, ya ce lokacin da aka gayyace shi Masar a lokacin shi ya samu ƙalubale da yawa domin lokacin daular musulunci hukuncinta yana ƙasar Masar, da haka duk wanda shugaba ko a Iraki ko a Sham yake so ya zartar da wani hukunci sai ya koma ya je Masar, wannan Misra dai da aka sani. Da haka da saɓanin shi yayi yawa da malamai a yankin da yake na wato Dimash, ya zama yana ta samun saɓani da malamai akan matsaloli daban-daban, ya yi ta samun saɓani. To daga ƙarshe sai aka ce kawai a aika shi Misra, kamar yanzu misali mutum a yi ta saɓani da shi a ce a Jos ne a ina ne, a ce to a kai shi Abuja, kaga ƙurewa dai kenan ko a kai shi fadar shugabanci. To lokacin da aka neme shi kuma an yi niyyar za a kashe shi ne in ya je can, da niyyar cewa an yaje kashe shi za a yi. Bayan ya ce ba da ma'un bi jadlahul qudur, bayan duk abin da ake tarawa na hujjoji a kansa an tattara, to sai almajiransa suka taru suna mishi ban kwana da zai tafi, sai suka ce mishi attawataratil kutubu bi anna alqauma amiluna ala katlika, suka ce famu labari da ya zo mana cewa kashe kaza a yi an kaje Misra din nan. Sai ya ce wallahi la yasiluna ila zalika abada, ya ce na rantse da Allah har abada ba za su iya kashe ni ba. Abinda ya faɗa ke ƙalu, sai suka ce a fatuhu ba, kana ganin za a tsare ka ne? Sai ya ce na'am, ya ce eh za a tsare shi amma dai ba za a kashe shi ba. Ya ce wa yatulu hafti, kuma tsarewar tawa za ta yi tsayi, ana zan daɗe a tsare. Summa akhruju, sannan bayan nan in fito wa atakallamu bis sunna, kuma in yi magana in dinga faɗan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala ru'usin nas, mutane suna ji. Yace sami'tu hu yaqulu dhalika, haka naji yana faɗa kuma haka ya faru. Haka ya faru a lokacin da aka kai shi Misra, an tsare shi tsawon watanni ya kai ko bakwai ko tara yana tsare, kuma aka ce tunda shi masani ne da abubuwan da yake tattara da sunan yan littattafai da sauransu, sai aka kwaci sai aka ba waɗannan wanda za su yi jayayya da shi cewa su binciki littattafansa yadda za su samu makamarsa. Ya ce to azin rike littattafai na ni na rubuta a guna da. Da haka lokacin da aka zo aka fara muƙabala da su, sai ya zama su ne suke da laifi ba shi ba. Shi kanshi shugaba a wannan lokacin yake cewa to ainihin ban ga laifin wannan mutumin ba, mun kama shi ne kawai a ba dalili. Har ya bayyana dai kamar an masa ma'ana tune ne da kulli har aka kai ga wannan, har shugaban yake ba shi haƙuri ya ce to me za ka ce a yi hukunci a kan waɗanda, ya ce ni abinda zan ce a kansu kawai kuskure suka yi don haka a yafe musu, haka ni ba abinda zan ce a kansu. Yana ganin kuskure suka yi na kuskuren fahimtarsa, da haka ya ba su bayani cewa shi yana ganin ya yafe musu. To a cikinsu ne ma ɗaya ya ce to shi ya lazumci Ibn Taymiyya zai bi shi har inda ya fito ya zama almajiransa. Bayan kai ne yanzu wasu suka ma cune aka kulle ka, aka zo aka tsayar da kai ga ka ga su a gaban misali ka ce kwamishinan 'yan sanda, ya ce me kake ganin za a musu, za ka iya yafe musu? Abu zai ce to ai wannan shi ya fi daidai, duk sauran ni ban da matsala da su, amma wannan zan kai daɗe ina ganin a kulle shi. Ko? A shi abin da ya ce duk ya yafe musu, ina ganin rashin fahimta ne. Kuma haka aka ƙyale shi aka mayar da shi Dimashq ɗin. yaje ya ci gaba da kira zuwa ga Allah a can din aka sake kulle shi dan haka ya mutu ma yana cikin kurkuku amma da ran juma'a na fito da shi amma mutane fatawa kuma idan jihadi ya zo lokacin da tattar din suka zo in jihadi ya zo saboda shi jarumi ne za a je a fito da shi yayi jihadi in aka gama jihadi a sake kulle shi ana buƙatar shi a wajen jihadi amma ba buƙatar shi wajen karantarwa da haka zai je yayi jihadi ya dawo a sake kulle shi shi yasa yawanci littattafai Ibn Taymiya ya rubuta su ne yana cikin wannan zama na kurkuku kuma haka ya rasu a cikin kurkuku Allah ya ƙara masa rahama cewa nan ma tawalla aduwwul munaqqabu bil jashinkin al malik al mulka akhbaruhu bidhalika lokacin da wani makiyi a cikin makiyansa ya samu mulki din an ba shi labari sai suke ce masa ai yanzu ne wato za a gama da Ibn Taymiya yana jin labari shi Ibn Taymiya din sai yayi sujjada yana mai godiya ga Allah ya tsawaita sujjada kuma sai aka ce me yasa kake sujjada sai yake cewa ai wannan shine farkon kaskancin wannan mutum wannan makiyin nawa kuma yana dabdarasa wannan mulkin aka ce yaushe ne mulkin zai kare yake cewa la turbatu khuyulul jundi ala al-qurti hatta tughlaba dawlatuhu yake cewa wallahi ba za a daura ma dawakai da za a fita yaki da su ba ba za a daura musu linzami a wuyansu ba har sai mulkin shi ya faɗi yace fa waqa al-amru mithla ma akhbara bihi abin da ya faɗa haka ya faru bai dau wani lokaci ba ya mulkin shi ya kare wa qala marwatan yace wata rana kuma shi Ibn Taymiya inji Ibn Qayyim ya sake cewa wata rana yana zaune yace yadkhulu alayya ashabi wa ghayruhum almajinaina da wanda ba almajinaina ba duk suna shigowa wajena yace fa ara fi wujuhihim wa ayunihim urunat wa umuran la azkuruha lahum in na kalli fuskokin su na kalli wasu abubuwa da ba zan iya gaya musu ba bana sukan shigo da abubuwa kila ko na kiyayya ko na yace ina ganewa amma bana gaya musu sai shi Ibn Qayyim yake cewa sai na ce masa tunda ni na fi kowa kusanci da shi ba wanda yake kusanci da shi kamar Ibn Qayyim su Ibn Kathir yawancin su dukkan su almajiran Ibn Taymiya ne Ibn Kathir mai tafsir da su Imam al-Mizzi da sauransu manya-manyan magabatan na almajiransa amma wanda ya fi kusanci da shi shine Ibn Qayyim ya ce to ni tunda ni ina kusa da kai ka gaya min mana sai na ba su labari sai ya ce kana so in zama wato wanda ya san abin da ya dace na umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna kana so in zama kaman shugabanni ko mai kai kara wajen shugabanni dan a kuntata mu wasu yace ba zan yi haka ba ni dai na ba ku labarin wasu sukan shigo ina gane almajiraina ina gane wanda ba almajiraina ba kowa da irin fuskar da yake shigo mu kuma ina gane su ka ga wannan firasa ce yace wa qultu lahu yawman sai zai ba da labarin abin da ya gudana tsakaninsa da shi ne yace wata rana na ce masa da amantana bidhalika lakana ad'a ila al-istiqamati was-salah illa baka mana irin wannan mu'amalar ka ga ya mana karara dan shi Ibn Qayyim daga cikin abin da ya tsufanta da shi shine mutum ne da baya mujamala in an ce mujamala ma'ana baya koyo duk abin da ya gani karara zai ga ya ma yace to inda ka dinga ga ya mana karara mu sani wannan zai fi sa mu zama tsayayyu mu zama masu kiyayewa faqala sai yace la tasbiruna ma'i ala zalika jumu'atan in dai nace har zan yi haka yace wallahi ba za ku yi hakuri da ni ba tsawon sati daya aw qala shahran ko wata yace wa akhbarani ghayra marratin bi umurin batina takhtassu bi mimma azamtu alayhi yace so da yawa kuma yakan ga mun wasu abubuwa da ni nayi ni aikata su wanda ni kadai na za a ba amma zai ga mun cewa wani kana da kaza kuma yana cikin dabi'ar malami ya san halin almajiran sa inda ya lazumce shi kuma in ya zama suna zamantakewa ta tsakani da Allah zai sanin halin wani kamar uba ne da ƴaƴansa ba uban da bai san halin ƴaƴansa ba me yake sa ya san halin ƴaƴansa saboda shi ya aife su kuma ya san kowanne da irin dabi'ar sa dan haka yake cewa so da yawa na yi niyyar zan yi wani abu Ibn Taymiya zai ce min abu kaza da za ka yi ba haka ba ko abu kaza da za ka yi karka yi shi kaza. Ya ce wa lam yantiq bihi lisani, ko da ban furta da harshe na ba yakan gaya mu. Wa akhbarani bi ba'di hawadith kibar hawadith kibar tajri fil mustaqbal, ya bani labarin abubuwa da yawa da zai iya faruwa zuwa gaba, kuma na gan su bai ayyana lokacin su ba, amma yace na ga wasu abubuwa sun faru, wasu kuma ban san san da za su faru ba. Wama shahadahu kibaru ashabi min dhalika ad'afu ad'afu ma shahidtuhu, yace manya-manya almajiransa daga cikin abin da suka gani wanda ni ban gani ba suna da yawa ba za su kirku ba. Almuhim ita firasa wannan hasashe wata kyauta ce ta Allah kamar yadda ya gabata, kuma wanda ya zama ya tsarkaka kuma ya kyautata alaƙa shi da Allah maɗaukakin sarki, to za ka samu yawanci in ya yi hasashen abu yakan faru kamar yadda ya hasashensa. Mun ba da misali na mutane da yawa musamman malamai na sunna da za ka ga sun faɗa abubuwa, yanzu sai yau in an zo ana jin karatunsu sai ka ga abin nan yana faruwa kamar sun san abin zai faru. To da yawa yana faruwa haka. Aji wani malami a cikin nasiha cikin kalma sai ka ga ya jefa wani sako, sakon nan sai wata rana sai ku zo ka ga ya faru, sai ku ce a kamar wane yana rayuwa. Kamar yadda shi yake rubuta littafi wani lokacin za mu dinga karantawa, sai mu dinga ganin abin da yake faɗa a littafin shekaru 700 da suka wuce su baya, kai ka ce yana nan aka yi wannan abubuwa. To wannan firasa ce. Ƙala faslun, قال صاحب المنازل رحمه الله الفراسة استئناس حكم غيب. شيء من التعب يكي شوى إذا فراسة وانا هساشي جنن واتو كمان تاثروا واني نوانا أبو دقشكين حكم شن غيب. ضد يكي أكايدا تأثلي شيني شي غيب أبن دي يكي قوي با وان دي سنشي سي الله. دم الله يا غيا مع النبن سشوى كغيا موسو شوى قل لا أملك لنفسي barwan wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair. Hakanan Allah madaukakin sarki yana cewa alimul ghaibi fala yuhiru ala ghaibihi ahadan, haka ba wanda ya san gaibi sai Allah. Sai dai matakai matakai ne gaibi da ya kamata a sani. Akwai gaibin da Allah madaukakin sarki ya san shi ba wanda ya san shi sai Allah, kuma ba wanda zai san shi saboda Allah bai sanar da kowa ba. Misali yaushe za a yi tashin alkiyama, a wace shekara ne, an gane ko wani zamani ne, ba wanda ya san shi, ba wanda zai zo ya ce an san juma'a ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi labari. To amma wace juma'a ce, ta wace shekara, a wani wata, a cikin watanni, ba wanda ya san. Misali yaushe dujjal zai zo, yaushe annabi Isa zai sauka, yaushe ya juju wa ma'ajuz za su shigo, waɗannan alamomi na tashin alkiyama waye san su? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, amma ba wanda zai zo ya ce nan da shekara 1000 ko 2000 ko 500, ba wani wanda ya sai faɗa haka. To wato wannan gaibi ne da Allah ya bar ma kanshi sani, ba wanda ya sani sai Allah. Akwai kuma gaibin da cikin abin da Allah ya sani din, tunda Allah ya san komai yakan sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa. Shine Allah yake cewa fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli, sai dai wanda Allah ya so daga cikin manzanninsa sai Allah ya sanar da shi wani abu daga cikin abubuwan da mutane ba su sani ba. Allah ya gaya ma annabinsa cewa wa annamaka ma lam takun ta'lam, Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba. Yanzu labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bamu na kabari, na alamomin tashi alkiyama da za su zo, misali na Isra'i da aka yi da shi, na mai wannan duk gaibi, amma Allah ya so ya sanar da shi, da haka Allah ya sanar da shi. Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya bashi labarin cewa mutanensa ba wanda zai kara imani da shi, wannan gaibi ne, shi bai sani ba, sai da Allah ya gaya masa. Kuma Allah ne ya gaya masa cewa ya yi wannan jirgin ruwan, kuma in yi wannan jirgin ruwan za a yi wani ruwan sama, kuma duk wanda bai shiga ba zai kubuta ba. Allah ya ce wasna ilfulka bi a'yunina wa wahina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn. Allah ne ba shi labari, annabi Musa Allah ne ba shi labarin cewa ya fita daga Masar zai halakar da Fir'auna. banu Isra'ila ko waɗanda Fir'auna yake mulkin su, an ce mulkin Fir'auna zai kare, ba za su taɓa yarda ba saboda tsoron shi da suke da ganin girman mulkin sa. Saboda wannan gaibi da Allah yake sanar da manzannin sa, Annabi Isa idan aka zo aka taru sai ya ce wani ga abin da ka ci yau gashi na a cikin ka, ba kuma abin da ka bari a gida. Shine ina ba su labarin abin da suka ci da abin da suka bari a gida. Annabi Isa alaihi salam ya sanar da shi wannan, Allah ne ya sanar da shi. To wannan matakai ne na gaibi, akwai abin da Allah shi kadai ya sani, akwai abin da ya sanar da manzannin sa, akwai kuma abin da manzannin sa suka sanar da mutane. To in ka zo ka ce ba wanda ya san gaibi sai Allah kai gaskiya, domin da wanda ya sanar da manzannin sa din da wanda manzannin sa suka sanar da mutane, wannan duk ya shiga cikin gaibin Allah ne, da ba wanda ya san shi sai Allah. To wasu ba sa gane wannan gabar, sai su ce ai Annabi ya san gaibi, shi a karan kansa bai san wannan gaibin ba sai abin da Allah ya sanar da shi. An gane ko? Haka kawai ba zai ce ya san wani abu ba sai abin da Allah, ai shi wahayi ake masa, in huwa illa wahayun yuha, duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa Allah ne masa wahayin sa. Haka wasu sai kaga an zo ana ta daga jijiyar ruwa ce ai Annabi bai san gaibi ba, a ce a bai sani ba, wanda ya san gaibi shine Allah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالوا إن قرر أشجع القرآن. قالوا إن قرر. مازال صلى الله عليه وسلم يكشف مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ما بودن غيبي ما أنا أبو بوا نغيبي. با وندي سنسي الله بدايةً. با ونكم وندي سيشيا سموتنا. يا زبا دامنا تجيء با تكاريبا. أوان هو تزاق فارضوا. Daga yanzu waye sai faɗa, kuma wace rana, kuma daidai ƙarfe nawa, a ina za a yi ruwan farko a damunar baɗin Allah ya raya mutane? Ba zai sani sai Allah, ba wanda ya sai faɗa. Duk wani bincike da za a yi na sanin yanayi nawa, ba wanda ya sai kawo wannan. Ina ambaliyar da aka ce za a yi ta bana da ba a taɓa yin irin ta ba, ina take? A dama mutane ba su san gaibi ba, suna faɗa ne kawai, ai an ce za a yi wata ambaliya da ba a taɓa yin irin ta ba ko? Ina take? Ina wannan rahotannin? Ai suna nan, wanda suka rubuta kuma suna nan, kuma sun san ƙarya suka yi. An yi ta ko ba a yi ba? Ba a yi ta ba. Allah shi ke da bayinsa. Yau inda Allah ne ya faɗa a littafinsa cewa za a yi kaza, to wannan abin tabbas sai an yi shi. Ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari abu kaza zai auku lokaci kaza, to wannan abin ba abin da zai hana shi aukuwa. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗansa Hassan yana rarrafe ya zo ya zauna a kafarsa, yake cewa inna ibni hadha sayyid, wannan dan nawa shugaba ne, domin yuslihu Allahu bihi baina ta'ifatain azimatain, Allah zai yi sulhun ta tsakanin wasu bangarori manya manya guda biyu ta dalilin sa. Kuma haka ya faru saboda ya bada labari. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa duk wanda ya rayu a cikinku zai ga abubuwa masu yawa, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kabira, fa sayara ikhtilafan kabira. Yanzu wannan dattawan guda biyu abin da suka gani ba mu gani ba ko? Sun yi rayuwa mai yawa da ta fita mu. In ka duba mutum mai shekaru yanzu, in yana kallon yau yana kallon da, kai da kake mai karancin shekaru kallon ka kawai yake, ko in ka zo kana wasu abubuwa to zai tsaya kawai yana kallon ka ne, zai ce wannan bai san duniya ba ko? A duk wanda ya rayu rayuwa mai tsayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ga abubuwan ban mamaki, abubuwa masu ban mamaki, kuma ga sunan suna ta aukuwa, suna ta aukuwa, kuma za su gaba da aukuwa. Ran da ka mutu ranar za a yi kamar ranar aka fara duniya, ba za su tsaya ba, haka za su ci gaba da aukuwa har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda ke kanta. Da haka shi nan mai littafin yake cewa ita firasa hasashe din nan wani burbushi ne, wani abu ne da ake wato raɓan shi na gaibi. Idan ya ce hukuncin gaibi wannan ba laifi, amma ya ce ilimin sanin gaibi wannan sai Allah. Wal istinasu mana ya ce istif'alu min anastu kaza idha ra'aitahu, abinda ake gani. Fa in adrakta bi hadha al istinasa hukma gaibin kana firasatan, ya ce to duk abinda ka iya gani ko ka hango, domin hange ne za a ce wani yana da hangen nesa ko? misali kai ne zaka je ka sai fili a wani waje sai wani ya ce ma mana kanka sai fili a wajen ka ko bai idan akwai abin da ya hango maka ko zaka je wata unguwa ka sai gida ya ce wani unguwar nan ba unguwar zama bace ko da kai kaga mutane suna zaune a unguwar abokan ka ma suna zaune ya ce wannan ba wajen zama bane idan akwai abin da ya hango da kai baka hange shi ba ko kaga wannan a iya cewa eh hukunci ne na gaibi amma ba gaibi bane kana bada labari ne kawai yace idan abin naka ya auku ya zama kaman yanda ya faru to wannan sai ya zama firasa wa in kana bil aini idan kuma da ido ne mutun ya hangi wani abu ya gani da idansa to wannan sai ya zama ru'ya wa in kana bi gailihi min al madariki fa bi hasabiha idan kuma da hankali ne ko da magana ne ko da shawara ne gurgurdan karfin abin gurgurdan abin da za a ce na firasa ne yace min gaili istidlalin bi shahidihi hada al istidlal bi shahidi ala al ghaibi امر مشترك بين البر والفاجر yace wani lokacin abin da bai zo din ba ana iya hasashen sa ta hanyar wasu abubuwa yace kuma waɗannan abubuwan da ake yi a hasashen abu da mutumin jirgi da mutumin banza suna tarayya a ciki mutumin banza yana iya cewa abu kaza kaza ne kuma yana iya faruwa da haka shi wannan hasashe ba a iya cewa wai alama ce ta walittaka dan kaba wani yanzu yana gani yana hasashe a ce to ana gani ya fi kowa ka iya yin hasashe wanda ba musulmi ba ya hasashen haka ko yanzu kamar misali ta barbarewan arziki a kasar na ai kabirai da yawa sun yi hasashen haka ko tun wani lokaci da aka yi wata gwamnati aka sa wani tsari wani sunan shi SAF da wanda suka sani ko akwai wani tsari da aka yi na tattalin arziki da aka daura akan kasar nan SAF a cikin shi wai structural adjustment program har yaushe yake tasiri a kasar wasu tun lokacin da aka yi wannan suka nuna cewa barna ce za a yi ta kuma ba za a ga sakamakon ba sai shekaru yanzu da yin wannan abin ya kusan shekara 25 ko idan ya kai shekara 25 wasu sun sani wasu ba su sani ba dan tun lokacin aka ce sai an yanke darajar kudin kasar nan tukunna kafin a zartar da wannan abu to wannan abu yake tabi to tun a lokacin akwai waɗanda ba musulmai bane amma masana ne na tattalin arziki suke ganin cewa lallai yin wannan abun ba maslaha bane ga kasa barna ne ga kasa to kaga wanda suka sani sun sani cewa wannan abun barna ne ga kasa to kaga an yi wannan abun tun wannan lokacin yanzu ne tasirin abun yake faruwa to kaga da wanda ba musulmi ba da wanda musulmi suna iya tarayya a ciki shine yake cewa wal mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri kamar misali yace kal istidlal bil buruqi wa ru'udi ala al amsar kamar alal misali idan aka ga hadari da walqiya menene sakamako za a ce ruwan sama wannan ya shafi mu'mini ne kadai kafiri ma in ya ga walqiya da hadari zai fara nada kayan sa zai ce za a yi ruwa kuma tana iya yiwuwa ruwan zai zo dan alama ne na samuwar ruwa to wannan ba da awar gaibi bane wannan ba da awar gaibi bane duk wanda yaga alamar hadari ya taso yaga walqiya ya ji tsawa wannan in ya ce za a yi ruwan sama bai yi da awar gaibi ba shi yasa masu wannan ilimin yanayi idan suka fito suka ce yanayin gudanar iska arewa ta yi haka ta yamma ta kada wannan yana kawo kaza in an yi kaza wannan alamu suke gani kawai da haka wannan ba da awar gaibi bane da awar gaibi shine mutum ya ce ga ranar da za ka mutu ba tare da wata alama ba ya ganka kawai ga wujo ce wani gobe fa za ka mutu wannan ba gaskiya ba ne ko kuma ya ce wani wannan dukiyar taka ba za ta taɓarɓare na ce a wannan mummunar fata kake mun ko kaga wannan shi ne da awar gaibi ko kuma a wance za ka aura misali wannan ita ce da awar gaibi domin babu wata alama a nan da za a iya gani amma kamar ruwan sama kaga akwai alama kamar misali idan bazara ta zo ana gane alama wasu itatuwan za ka ga sun yi fure sun zubar alama ce ta cewa kila bazara yana zuwa duk ba alamu ba ne alamu ne don ka faɗa wannan ba laifi ba ne mutum ne yana binka a mota sai ga tayar ka tana kada ce wane motar nan ba kai hankali da tayar nan za ta iya fadar ma da mota ko gaibi ya fada ba gaibi ya fada ba ya ga alama ne kila saboda haka irin wannan alamar wannan ba a kiranta firasa wannan ba firasa bace a alama ka gani ta wani abu ka fada yace wa kadillali ru'asa'il bahri بالقدر الذي يبدو لهم في جانب الافق على ريح عاصف يace haka nan wadanda suke masu hawa teku kaga wato yanayin gurbacewar ruwa sai su ce akwai wata iska da take biyo bayan ruwan nan ko nan gaba kadan akwai wata iska wanahu zalika yace kamar irin wannan yace wa kasdilal tabibi bisihnati wattafirati ala halil mari kamar yanda likita yana taba jikin mara lafiya ya ji dadini zai ce bai da lafiya ko yana ganin yanayin fuskarsa da ya ga idan shi ya kada ya wani abu zai ce wannan ba lafiya yake ba tana nan da aboki likita amma aihuwa yana zuwa da yazo duba yaro yana daga idan zai ga yayi kore shi yaron nan ba lafiya wannan gaibi ne alama ya gani to haka wannan alama ne wannan baya shiga cikin firasa saboda kowa na tarayya a cikin sa yace wa yadiku zalika hatta yabluga ila haddin ya'juzu anhu aktharu al-ahzan adhan yace wannan lokacin abin yakan buya wannan alamar har ya zama ba kowa yake iya ganewa ba wa kama yustadallu bi sirati rajuli wa sayrihi ala akibati amrihi fi dunya min khairin aw shar wani lokacin ma har takan kai idan an ga yanayin mu'amalar mutum da zamantakewarsa da halayyarsa akan iya mishi hukuncin cewa rayuwar shi za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba yanzu aka ga mutum cewa mai yawan bin mutanen banza ne mai yawan mu'amaloli ne na rashin tsoron Allah na aukawa cikin ayyuka na haram ai wannan daga cikin fassarar da za a masa sai a ce ana ganin rayuwar shi za ta lalace in gane ko dan kuma an ga cewa mutumin kirki ne mai ayyuka na alkhairi mai shiga ayyuka alkhairi mai kusantar mutanen kwarai sai ga an kyautata masa zato da haka wannan abin yakan auku kamar yanda aka yi hasashe ne yace fa hadha kharijun anil firasa wannan ba firasa bace alamu ne ake gani a yi hukunci da su wanda su fara suke magana akai wa hadha nau'u firasatin duk da yake wani bangare ne na firasa lakinnaha ghayru firasati amma ba ta shafi waccan firasar ba wa kadhalika ma ulima bitajribati من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها والله أعلم يجي هكنا أبن دعك أكي سني تهني رجوج وجي مسمى كمان رجوج وجنا لكتن شيء كنا كيري كيري كنا نوما يعني مثلا أشي أي أقوي وني إلي دعك بتد الشيء أني كذا كوا أقوي وني تاجي كوا أقوي وني بيشين أنسا كذا زي هاي فد كذا وانا أبى سراسة وانا وجيني da kuma wani abu wanda yake na bincike to wannan ba a kiran shi firasa kenan da za a iya ganewa abinda ake nufi a babin da shi ma da yake magana na firasa abinda yake nufi da firasa shine wato wannan baiwa da Allah ke gadar ma da wasu daga cikin bayinsa masu tsoron musamman bayinsa na kwarai kuma ya fi aukawa cikin waɗanda suke masana musamman malamai masana waɗanda suka yi aiki da ilimin su sai kaga sun yi maganganu sai kuma maganganun su dinga aukuwa abubuwa su ta faruwa kamar yanda suka faɗa to za ka yi ta ganin ire-iren wannan wasu a cikin rubuce-rubucen su wasu kuma a cikin maganganun su wasu a cikin mu'amalar su da mutane so da yawa za ka ga an yi misali wane kaza ne sai kuma kaga abin bai kuskure ba to wannan firasa ce da Allah yake ba bayi daga cikin bayinsa to za mu dakata akan wannan gaba malai yake cewa wahiya ala salati darajat wannan mataki uku ne take da shi akwai firasatun tabi'atun nadira akwai firasa wacce take ba ta ko dindindin bace bujirowa take sai kuma ta bace wani lokacin yake cewa wani lokacin takan fado ne akan harshen mutum so daya saboda wani yana bukatar ya jinta to ya kafa ta kashi uku zai magana kashi ta farko da kuma kashi ta biyu wanda yake cewa firasatun tujina min garsil iman wacce ake zamanta ta hanyar imani da Allah sannan kuma ta ƙarshen su
yace firasatun sirriyatun lam tajtalib haruf rawiya ala lisani mustana'in tasrihan aw ramzan, sai kuma wacce wacce take a boye wanda ba kowa ya santa ba. To da wannan ne malam zai gama da wannan gaba ya shiga wata gaba wacce take mai girma, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.